Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakub Makeri ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke muku sallama a daidai wannan lokaci na yammacin yau Laraba, 14 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce goyon bayan da Turai take bawa Ukraine ke ci gaba da kasancewa ba tare da wata matsala ba. A yau Laraba ana shirin daukar margayya sarauniyar Ingila Elizabeth II daga fadar Buckingham zuwa ɗakin taro na Westminster dake London inda za a ajiye ta a majalisar dokokin kasar. Dakarun Taliban a Afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun yan ta da kayar baya a wasu sassan lardin Panjshir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wata kotun tarayya ta amince da bukatar hukumar DSS da ta ci gaba da tsayi da ci gaba da tsare tukurmamu tsawon watanni biyu domin ci gaba da bincike a kansa.
Mu tim na lauyoyinsa da mu hadu da DSS nan ba da jimawa ba a gaban kotu, kuma in Allah ya yarda gaskiya za ta bayyana.
A jamhuriyar Niger kuma gwamnatin kasar ce take haɗin gwiwa da bankin duniya a wani gagarumin shirin kai wutar lantarki a ƙauyuka da birane.
Duk inda ya kamata a kai wayoyin wuta, mun yi tsari za mu gina wayar wuta wajen kilo 270 don a ƙara garuruwan da ba su da wuta a ba su wuta, wanda suke da wuta kuma ko da wuraren su ba su da wasu ba su da a ƙara kawo su.
To kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Elikaya zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Laraba, shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce goyon bayan da Turai take bawa Ukraine zai ci gaba da kasancewa ba tare da wata matsala ba. Da take gabatar da jawabinta na kungiyar tarayyar Turai, von der Leyen ta ce za ta yi tafiya a yau Laraba zuwa Kyiv don tattauna da shugaban kasa Vladimir Zelensky game da tallafin da Turai ke baiwa Ukraine. Ta ce na tsaya nan ne tare da yakinin cewa tare da jajircewar da ta dace da haɗin kai da ya dace, Putin zai gaza kuma Turai za ta yi nasara. Von der Leyen ta kira yakin da Rasha ke yi a Ukraine ɗaya daga cikin aikin mulkin kama karya ga demokuraɗiyya, kuma ta ce takunkuman da aka kakabawa Rasha za su ci gaba da zama. Ta ce wannan shi ne lokacin da za mu nuna azama ba gajiyawa ba. A yau Laraba ana shirin ɗaukar margayya sarauniyar Ingila Elizabeth II daga fadar Buckingham zuwa ɗakin taro na Westminster da ke London inda za a ajiye ta a majalisar dokokin kasar. Sarki Charles na uku zai bi bayan motar da ke ɗauke da akwatin gawar sarauniya. ‘Ya’yansa William da Harry za su haɗu tare da shi, sannan ‘yan uwansa Andrew da Edward. Ana sa ran jama'a da yawa za su taru a bakin hanya, sannan wasu dubban mutane za su je Westminster don nuna girmamawa. Za kuma harba bindigogi da aka jera a Hyde Park da kuma buga ƙararrawar Big Ben ta majalisar dokoki. Za a je gawar sarauniya na tsawon kwanaki huɗu a ɗakin taro na Westminster na ƙarni na 11. Za kuma buɗe ɗakin taron na tsawon sa'o'i 23 a rana saboda masu ziyara, kuma sojoji daga gidan sarauta ne za su yi gadin wurin. Dakarun Taliban a Afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun yan ta da kayar baya a wasu sassan lardin Panjshir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu.
To an jima kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta nemi wata babbar kotun tarayya da ta bata damar ci gaba da tsare mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukurmamu har tsawon kwanaki 60. To lauyoyin na Mamu sun ce za su mai da martani akan wannan buƙatar da hukumar DSS ta shigar a gaban kotu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na Kaina.
A jiya ne dai hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta nemi wata babbar kotun tarayya dake nan Abuja da ta bata damar ci gaba da tsare mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu har na tsawon kwanaki 60 don samun damar ci gaba da zurfafa bincike akan zarge-zargen da take masa. DSS wacce lawyerinta ya wakilce ta ta shaidawa mai shari'a Nke Ohemaha cewar ta samu kuɗaɗen kasashen waje da sauran shaidu a gidan Malam Tukur Mamun, don haka akwai buƙatar ci gaba da ƙara bincike. Tun da farko dai lauyan hukumar na DSS Hamza Fandogari ya shaidawa kotun cewar ƴan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol su ne suka kama Malam Tukur Mamu a ƙasar Misira akan hanyarsa na zuwa ƙasar Saudi Arabia a ranar 6 ga watan Satumba. Ya ƙara da cewar bayan kuma an dawo da shi Najeriya, an gudanar da bincike a gidansa dake kan titin Aliladan dake sabon kawo GRA da kuma ofishinsa dake layin Marnoma a unguwar Sarki duk a birnin Kaduna. Yace kuma sun gano wasu ababe da hukumar ta DSS tace tana da zarge-zarge a kansa domin su. Tace ta gano riyar daya na kasar Saudi Arabia da dirhami 70 da rupi na India guda 1,500. Daga bisani mai shari'a Kion Yemaha ya amince da buƙatar hukumar ta DSS na ci gaba da tsare Malam Tukur Mamu har nan da watanni 2. To kome lauyoyin Tukur Mamu za su ce akan wannan batu?
Sunana barista G.A. Musa, ina ɗaya daga cikin lauyoyin Malam Tukur Mamu. Na farko, muna da umarni daga wajen iyalansa akan cewa kar mu yi magana ko shishige akan ishu da ke gaban DSS, a bar hukumar DSS ta yi bincikenta. Sannan muna kira ga su hukumar DSS abinda suke mishi a yanzu haka media trial ne. Kundin tsarin mulki ya tabbatar da cewa shi ba mai laifi bane har sai ta tabbatar da cewa shi mai laifi ne. To muna kira ga DSS su daina wannan media trial. Mun karanta a jarida cewa su hukumar DSS sun samu order su tsare shi na kwana 60, sun ba da shaidu a gaban kotu da aka ba su wannan izini. In dai har wannan izini da muka karanta a gaban kotu da su wani shugaban hukumar DSS suka ba gabatar, to alhamdulillah mu tim na lawyerinsa da mu hadu da DSS nan ba da Juma'a ba a gaban kotu, kuma Allah ya yarda gaskiya za ta bayyana. Sannan muna kira ga al'umma su daina magana akan wannan abun da ba su da sani akan shi, su bar hukumar DSS ta yi aikin su. Sannan duk wani magana da aka ce ya fito daga bakin family sa, muna tabbatar wa jama'a cewa daga yau wannan duk ba gaskiya bane. Position namu har yanzu shine su DSS su bi doka da order.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Agai da Hassan Maina Kaina a wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga Baballe ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin sake nazarin tattalin arzikin kasar, garin yadda ba sai suka da yawan satar albarkatun mai da matsalolin tsaro suka yi wa kasar katutu masu shari'a irin su Malam Muhi Magajiri Mungado, tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci ta jihar Kano, ya bayyana wakilin Umar Faruku Musa cewar akwai alamar an makara.
Tuni ana ra'ayin shine abun ya zo kusan daga ƙarshe, saboda yanzu wannan gwamnatin da ta yi alƙawarin cewar wato za ta kawo ci gaba, za ta kawo gyara, mai girma shugaban ƙasa kafin ya zama akwai tambayoyin da yawa al'ummar Najeriya yake cewa kuɗin naira da take a account ɗinka tana da daraja irin ta da daren ƙasar ka yana da daidai yake da irin wannan, yayi mana irin waɗannan tambayoyin, kuma wannan ya taimaka gaya mu a matsayin mu na 'yan Najeriya muka yarda cewar wannan shine irin shugaban da muke buƙata, shine kuma shugaban da zai zo ya mana maganin waɗannan abubuwa. Ai maganin abubuwan shine idan ka hana banna da zagon kasa a nan Najeriya, muna da kuma su kutun ta yaki da zariwar tattalin arzikin gaza da zagon kasa, amma waɗanda wato suke riƙe da madafin iko suna da ruwa da tsaki da suke takawa wajen taɓa tattalin arzikin. An yi maganar cewa akwai mutanen da suke da hannu da shuni waɗanda ake ba wa daloli su je su saida a kasuwa bayan fage domin su samu riba. Har yanzu wannan abin har yanzu ana zargin cewa yana ci gaba, kuma wannan yana kaltar tattalin arziki. Danyen man fetur din sace shi ake, wasu mutanen da suke ganin sun fi ƙarfin doka su sace danyen man fetur din kuma su zauna lafiya. Sannan shi karan kansa ƴan kuɗaɗen da suke shiga jihun gwamnatin akwai wasu kuma beraye da burgusu kuma suke kwashewa sannan kuma baka isa ba kasan nan ka fito ka daga hannu gaje a rinicin hanci da rashawa
ta mata bazo ko a bayanan da kai da manema labaru kana tsokacin cewa akwai da dama daga waɗanda su ne matsalolin tattalin arzikin nan da kuma su ne ke cikin wannan committee
gaskiya ne ina kawo misali da harkar bangaren noma da ake bada tallafi an bada tallafin wasu su janye to zargi-zargin nan suna nan kala-kala akan wasu manya-manyan jami'an gwamnati kuma duka dai composition din da ake juya ba wanda aka dauko daga waje daga kan mai girman shugaban kasa zuwa kan na ƙarshe a cikin wanda aka saka magana ake ta duk a cikin gwamnatin suke to in ko haka ne ina ne gizo yake saka
to Mamu Saleh in ta dawo gefenka a matsayinka na mai sharikan al'amura musamman al'amuran da suka shafi cancin rashawa da kuma tsaro me kake ganin gwamnati za ta yi domin maganar basu suka su yi mata yawa maganar sasashen albarkatun mai su mata yawa maganar cin hanci rashawa sun yawa ko shi babu hali ya koka da kan waɗannan matsalolin wanda ya ga cewa su ne suka durƙusa da tattalin arzikin
to kaga babban abin da yake fuskanta shine shugaban Muhammad Buhari kullun yana tare da ma'aikatansa da ya dauka tun 2015 baya tunanin cewa karfin tunanin su da fahimtar su da fasahar su ta riga ta raunana wasu shekaru ya kama su wasu kuma ba su da koshin lafiya dan haka me zai hana Najeriya da Allah ya yalwata ta da mutane kusan miliyan 200 me zai hana a cikin miliyan 200 nan a sakado mutane gogaggu jajirtattu wanda suka kware harkar tattalin arziki da harkar tsaro a ba su wannan committee amma mutanen duk da aka nada su ne na bara su ne na bada dan haka ni dai wannan committee bana tunanin zai ya faɗa ni ido kuma ba za a samu abin da ake buri za a samu ba
a gaida Umar Faruku Musa
to a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu yanzu ko za mu leka jamhuriyar Niger ne inda gwamnatin kasar ta kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa da bankin duniya da aka yi wa lakabin haske da nufin samar da wutar lantarki da makamashi a garuruwan kasar a wani yunkurin ƙara yawan mutane da za su samu damar amfani da wutar lantarki wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani
kimanin miliyan 117 na dalar Amurka kwatankwacin miliyan 200,000 na sefa ne za a kashe domin samar da wutar lantarki a birane da karkara ta hanyar wannan shiri da zai shafi makarantu da asibitoci da wasu ofisoshin hukuma a wani yunkurin fadada yawan mutanen da ke samun wutar lantarki daga kashi 19 daga cikin 100 na jama'ar Niger mai yawan mutane miliyan 22 zuwa kashi 40 daga cikin 100 kafin shekarar 2025 a yanda shirin ke fatan faɗaɗa yawan masu samun wutar lantarki zuwa kashi 60 daga cikin 100 a shekarar 2030 Alhaji Ibrahim Yakuba shine ministan makamashin Niger.
Kasan muna da kamfanin mai bada huta cikin birane shine ake ce ma Nigerlec. Duk inda ya kamata a kai wayoyin huta mun yi tsari za mu gina wayar huta wajen kilo 270 dan a ƙara garuruwan da basu da huta a basu huta. Wanda suke da huta kuma koda wuraren su basu da wasu basu da a ƙara kawo su a hada su ga wannan wayoyin na lantarki wanda dama akwai su. Yannan na biyu wanda su basu da hutar lantarki ta jalaka amma garuruwa ne wanda suna daban-daban an lissafa su kuma za a kai musu wuta ta musamman
wannan shiri a ɗaya bangare zai mai da hankali wajen kafa matsakaitan tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana a ƙauyuka kimanin 500 da birane 79 wanda za a mayar da al'amuran su a hannun 'yan kasuwa in ji wakilin bankin duniya a Niger Han Forates
l'environnement en particulier ça va aider avec la lutte contre la désertification
yace wannan shiri na haske mataki ne dake hangen kare muhalli sannan dama ce ta kawo ƙarshen bambancin da ake fuskanta a tsakanin maza da mata wajen samun damar cin moriyar wutar lantarki har ma a wajen tafiyar da harkokin makamashi
dans le secteur de l'énergie notamment au sein de la société nigérienne de l'électricité Nigelec
ya kara da cewa wannan shiri zai bada muhimmanci wajen ƙara yawan matan da za su yi shugabanci a fannin makamashi musamman a kamfanin wutar lantarki Nigelec sannan haske zai bada damar ƙirƙiro da hanyoyin cigaban al'umma a fannoni da dama
le projet haske a un réel potentiel de transformation
mutane miliyan 2.5 ne ake hasashen baiwa damar soma samun wutar lantarki a tsawon shekaru 5 na wannan shiri na haske wanda kashi 50 daga cikin 100 na kudaden da za a kashe wajen gudanar da shi ke matsayin tallafi yayin da ɗayan kashi 50 din ke zama rance da gwamnatin Niger za ta biya a shekarun da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Elikaya da shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jiki da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masararo barkamu da kasancewa a shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka tsaya a makon jiya, mun ji yadda malamin jami'a Dr. Muhammad Bashir Sa'idu ke cewa matukar 'yan arewa za su haɗa kai, to ba shakka arzikin yankin da tsaro za su dawo. Hakanan za mu ji ƙarshen bayanai daga Abdullahi Manaja Bauchi, mai bibiyar labarun yanar gizo da yadda wasu kan yi amfani da wannan damar su yaɗa jita-jita a yankin arewa.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban siya.
Da farko ga Dr. Muhammad Bashir Sa'idu kan yadda haɗin kai a arewa da la'akari da abubuwan da suka dace na tarihi za su taimaki yankin ya sake farfadowa da tagomashinsa na kaka da kakanni.
Wannan shine ɗaya daga cikin abin da ƴan kudu suke yi tun da tsakanin mutanen mu na arewa. Idan mutum ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taba tsinawa al'ummanka, in kai ka taba rike makaman gwamnati da wadawa kan yin aiki, waye da waye ka sa a makaranta, waye da waye ka dauki nauyin su a asibiti, makarantu na al'umma wanda ake cewa community makarantu, wanne ne ka gyara asibiti da sauransu. Amma yanzu ya kamata mutanen arewa su masa aro wannan binciken, su rinka binciken ƴan takara saboda su san sun wanda zai nufa aiki.
Dokta Bashirin an biyo wannan ya nuna fa sai mutum yana da kuɗi ko ya taba rike wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara. Tunda in ba haka ba, in mutum ba shi da wani mukami ta ya za a zai iya lissafa ma ya ɗauki wani a aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu.
Eh, ko da mutum bai rike mukami ba, ayin aka ce taimakon al'umma, ko da baka da kosisi za ka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma, kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko ɗan koyarwa ko dai ba da shawara ka samu matasa suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza shi ma taimaka al'umma ne. Wannan ina magana ne akan matakin waɗanda suka taɓa rike makaman gwamnati. In baka taɓa rike makaman gwamnati ba, kawai na gaya maka za a duba mutuncin mutum da kuma tunaninsa da makasudin abin da ya sa ya tsaya zaɓe. Domin akasari ɗan takara suna tsayawa ne ba wai don su taimaka al'umma ba, saboda ganin irin kuɗin da yake cikin makamai na gwamnati. To da haka ya kamata ku bincika shin kai ka tsaya takara, me yasa ka tsaya takara, me ya a cikin zuciyarka, me ya so kai al'umma. To wannan shi ne abin da ya kamata da yake tsari kasido akai-akai a takara.
Ka ba ƴan arewa shawara a wannan karan su san yadda za su yi zaɓe, su yi bincike, dan faɗaɗa mana me kake so su yi wanda zai kai su ga tudun mun tsira.
Abin da nake nufi a nan shi ne mafi yawanci mutum za a ga ya ce zai yi zaɓe dan wani ɗangarinmu ne, ko wani ɗan uwana ne, ko wani addininmu ɗaya, ko wani ƙabilarmu ɗaya. To addini da ƙabilanci da bangaren suna da tasiri a siyasar Najeriya, amma kuma kada ya zama shi ne ma'aunin zaɓen ɗan takara. Abin nufi a nan shi ne kowace jam'iyya an tsaya ɗan takara, amma kowa ya gani a zaɓuɓɓukan fidda gwani da aka yi a wasu jam'iyyu, kowa ya ga yadda aka yi amfani da kuɗi, wanda kowa ya san duk wanda suka yi wannan ba cancanta ba ce ta kai su. Kuma mutum misali ya zaɓi ƴan takara abin nan a delegate ya ɗauki maguɗin kuɗi ya ba delegate, to kana tunanin ka zaɓi irin wannan mutumin yaushe zai fidda kuɗinsa da ya kashe har yanzu baka aiki, watakila wani bashi ya ci, watakila wani kadirorin sa ya ci. To irin wannan shi ne mutane ya kamata su duba su zaɓi ɗan takaran da ya fito don manufa, ba don ya zo ya kasuwanci da siyasa ba.
Ina so ka zayyana wasu daga cikin waɗanda suke wakiltar mutane a siyasance a arewa, wasu dabaru suka bi suka sa mutane suka zaɓe su kenan.
Eh, kamar yadda nake faɗa, kuɗi yana da tasiri. Abin da nake ba da shawara a nan shi ne kai ka yi tunani a matsayinka na mai zaɓe, mutumin da zai ɗauki makudan kuɗi ya raba wa delegate. Kana tunanin in ya ci zaɓe zai wurare ka da wani aiki na ci gaba bai mai da wani kuɗaɗen nashi ba? Wannan shi ne tambaya ta farko. Tambaya na biyu kuma in har ya ba ku kudi kun karba da lokacin zaben fitta gwani da lokacin zabe na gama gari to da wani baki zaka je ka same shi ka ce masa da maka aikin bacin sayan kuri'an kai ya sai ɗancinka ya sai rayuwanka ya sai mutuncinka ya sai komai da komai naka so da haka ya kamata mutane su yi maskaran cikin kansu wanda ya cancanta idan kuka zabe shi ya sani cewa cancanta ce kuma akwai yiwuwar cewa komai lalacewar shi akalla dai zai yi abin da yake ko bai yi sai bai kwatanta
mun gode doctor Abdullahi manaja Bauchi mai bibiyar lamuran yanar gizo da labarai da ake yada na jita-jita a yankin Arewa zai kammala bayanansa kan abubuwan da ya hango da yanda wasu kan yi amfani da yanar gizo wajen yada farfagandar son zuciya a yankin.
Wannan hali da muka samu kanmu a ciki a wannan zamani sai kaga wani kawai saboda kiyayyarsa da wani sai ya zauna ya shirya magana ba tare da ya faɗi sunansa ya faɗi address ɗinsa ba hotonsa ba a san daga ina ce ba sai ya yi recording na muryarsa kawai ya yi magana ya hau yaɗawa don ɓatanci ga wani kuma wannan al'amari ya fi tasiri a nan arewacin Najeriya saboda a nan ne mutanenmu mafiya yawanci akwai ƙarancin wayewa idan mutum ya ji magana ba zai yi bincike ba kawai sai shi ma ya ɗorar da ya ɗata ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da sahihancin maganan ba to irin wannan al'amari ina ba da shawarwari wa mutanenmu musamman matasa a arewacin ƙasar nan da su yi hatara domin yanzu gashi an shigo kakan siyasa haka kawai wani don bai son wani sai ya yi mishi ƙarya ko ya rufe ko sharri ya ɓata shi don kawai suna da wani saɓani na ra'ayi wanda bai taka kara ya karya ba wanda wannan ɓatanci hukuncinsa wanda zai yi wannan abun zai ji hukuncin to da ina mai tabbatar mu al'umma da babu wanda zai yarda ya yi irin wannan ɓatanci da yanzu ake yawan yi wa mutane sai kaga an yi wa mutum ƙarya akan abin da shi kansa ma bai ji ba ballantana ya gani to wannan al'amari yana illa wa mutane musamman yanzu lokacin da ake neman takarkaru hidiman kakan siyasa din nan kuma matasanmu su yi hatara a duk lokacin da suka ji magana musamman irin wannan wanda ake recording din nan ana tuturawa ta wayar salula ya kamata mutum ya yi bincike ya tantance labari kafin shi ma ya yada duk da yadawa ma babu wata dalili to amma dai in abu ne mai mahimmanci shine ake so a yada din amma idan al'amari magana ne wanda take ta bata da tushe to ya kamata kar ma ya saga ya makowa in an tura masa a wayansa ya goge kawai domin wasu sai su yi wannan yadawan kuma ce duk wanda ya yada wai Allah ya yi masa wani abu na alheri mutum ba zai faɗi tushen inda ya samu labari ba kuma zai faɗi shi wane ne shi ba zai cikakken bayani akan kansa ba sai kawai a yi taɓatanci wa mutane al'umma arewacin Najeriya da muke da ƙarancin wayewa akan sha'anin yaɗa labarai to ya kamata mu yi hatara Allah ya taimake mu Allah ya kare al'umma Allah ya sa wannan hikimar zaɓe da zai zo Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya
Abdullahi manaja za a ɗau wannan abun a matsayin ƙarancin wayewa ne kuwa tunda kusan yankin da aka zo mamulkar yankin da yake arewacin Najeriya a yanzu zamanin turawa an yi ne ta hannun sarakuna tunda akwai tsarin shugabanci a wajen ko kuma a iya cewa dai saurin yadda ne da bayanai an ji kawai ba tare da gudanar da bincike ba
wasu za su iya fassara shi a matsayin saurin yadda dai ba tare da mutum ya gudanar da binciken ba sa'annan wasu kuma za su kalle shi ta fuskar a matsayin karancin wayewa din don babu yadda za a yi ana karancin lissafin a ce kawai wani zai yi magana sa yana da muryarsa ya tura ba tare da ya faɗi shi wane ne ba bai faɗi sunan shi ba bai faɗi wani bai wani cikakken bayani akan kansa ba kawai ya hau tura labari ko magana ta son zuciyarsa a kafan yaɗa labarai na zamani kuma mutum ya ji kuma shi ma ya ɗorar da yaɗawa to ka gani a dan sai da kalle shi kaman dan da mutum yana da wayewa sosai ya kamata ya san yadda zai tantance labarai ko ne irin labari ne kafin idan zai yada ne ko kuma zai fada ma wani ya san shi ma irin bayanin da zai yi domin a yadda da labarin da shi ya bayar din.
Mun gode Abdullahi Manaja Bauchi. Ko ma sauraro da wannan zamu nade tabarmar shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka ni na sura da mai lika da ni shirya kuma da gabatar da shirin in cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya.
Tumadalla a gashe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aika mana.
Dobar mu fara da sakon Amina Adamu Malamaduri da Umar Baban Yayi Saban Gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa. Wadanda suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu kira ga ƴan kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma masu hannu da shuni da su taimaka al'ummar da ibtila'in ambaliyar ruwa ta shafa a jihar mu ta Jigawa. Domin hakika suna buƙatar tallafin gaggawa duba da irin halin da suke ciki. Da kashe muke addu'ar Allah ya maida musu da alheri ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin. Sai kuma sakon Babandi Mamman Bande tare da tashi unguwar Tudu da Magaram da Isuhu Madattai da Aliyu Sarkin Yaƙin Ni'ima da shugaba Ilai Mai Shayi Garkin Daura waɗanda suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Amincewa a kafa ƴan sandan jihohi da gwamnatin arewacin Najeriya suka yi abu ne mai kyau sai dai akwai barazanar gwamnatin za su dinga yin amfani da su domin cimma burinsu na siyasa da ba musgunawa masu adawa da su. Sako na gaba ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Faruku Mahi Karoga Sokoto waɗanda suka ce gaskiya yadda da kirkirar ƴan sandan jihohi a daidai wannan lokaci da gwamnatin arewacin Najeriya suka yi shine mafita domin ne kamata a ce an sauya yadda ake yaki da ta'addanci a Najeriya. Hausa sun ce cinaka in tunawa ba ruwa bane. Salam biyoyi Hausa. Yan Najeriya za mu sha mamaki idan gwamnati da rundunar sojin kasar suka tsananta bincike domin gano masu daukar nauyin ƴan bindiga. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya mana maganin abin da farkon mu amin. Wannan sako na ƙarshe ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wato a takaice.
Ba shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce goyon bayan da Turai take ba wa Ukraine zai ci gaba da kasancewa ba tare da wata matsala ba. Da take gabatar da jawabinta na kungiyar tarayyar Turai, von der Leyen ta ce za ta yi tafiya a yau Laraba zuwa Kyiv don tattauna da shugaban kasa Vladimir Zelensky game da tallafin da Turai ke bai wa Ukraine. Ta ce na tsaya a nan ne tare da yakinin cewa tare da jajircewar da ta dace da haɗin kai da ya dace Putin zai gaza kuma Turai za ta yi nasara. A yau Laraba ana shirin ɗaukar margayya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga fadar Buckingham zuwa ɗakin taro na Westminster da ke London inda za a ajiye ta a majalisar dokokin ƙasar. Sarki Charles na uku zai bi bayan motar da ke ɗauke da akwatin gawar sarauniya. ‘Ya’yansa William da Harry za su haɗu tare da shi sannan ‘yan uwansa Andrew da Edward. Ana tsarin jama'a da yawa za su taru a bakin hanya sannan wasu dubban mutane za su je Westminster don nuna girmamawa. Dakarun Taliban a Afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan tada kayar baya a wasu sassan lardin Panjshir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya shaida wa BOA yau Laraba cewa an kai harin ne a gundumomi uku na lardin mai tsaunuka domin hana 'yan tawaye barazana ga jama'ar yankin.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da kuma injiniyarmu da wannan la'asariyar Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. a huta lafiya sai mun hadu anjima kadan. Assalamu alaikum, amma a dakaci shirin yau da gobe.